sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 18 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, ma'aikatar tsaron Russia ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a inda suka ja zaga ta ƙarshe a birnin Mariupol. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schroeder daga mukaminsa na yanzu saboda alakarsa da Russia. Sannan kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan a barta ta sayar da dimbin haurukan giwa da ta kwaso daga waɗanda suka mallaka ba bisa ka'ida ba.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a jamhuriyar Niger kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin kasar da ake zargi da aikata ba daidai ba.
Wani dan majalisar dokoki haka iya hukumtar da wani soja wanda ya yi makasa da shi.
Za kuma a ji wasu 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa suka yi zargin cewa ana shirin yi musu murdiya a shirin shiga zaben fidda gwani wanda za a yi a jihar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Russia yau dinnan Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka mika wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine basu tabbatar da wannan adadi ba. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Anna Maliyar shekaran jiya Litini ta ce mayakan Ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na Azovstal suka kai kansu wurin sojojin Russia bisa ga adadin da Russia ta bayyana. Russia dai ta kira wannan al'amari mika wuya na dimbin mutane. Sabanin hakan Ukraine ta ce kallama aiki ne waɗannan koko wannan rukuni na sojoji suka yi. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schroeder daga mukaminsa na yanzu saboda ci gaba da dasawar da ya dade yana yi da Russia tare kuma da kai dasawar duk wanda yakin da ake yi a Ukraine. Jam'iyyar Social Democratic Party ta su Schroeder yau Laraba ta ce mambobin kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sun yanke shawarar gindaya sharuɗa cewa wasu daga cikin abubuwan alfarma da tsohon shugaban ke samu za su danganta ne ga ayyukan da zai yi a zahirance a maimakon kawai don matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. Schroeder na daɗa zama saniyar ware a 'yan watannin nan saboda aikin da yake yi ma wani kamfanin makamashi mallakin ƙasar Russia. Dan shekaru 78 din shine chairman din kwamitin da ke sa ido kan kamfanin makamashin Russia na Rosneft kuma yana da alaka da ayyukan shimfiɗa bututu na Nord Stream. Kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya kan abarta ta sayar da dimbin haurukan giwa da ta kwato daga waɗanda suka mallaka ba bisa ka'ida ba. Tana mai cewa dala miliyan 600 da take kyautata zaton za ta samu idan ta sayar. Ana matuƙar buƙatarsa ne wajen ayyukan kare giwayen ƙasar waɗanda ke daɗa ƙaruwa wanda hakan kuma ke zama wani haɗari. Jami'ai daga hukumar gandun dajin Zimbabwe sun nuna ma jakadun kasashen mambobin kungiyar tarayyar Turai tarin haurukan giwa da aka kwato daga masu farauta ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda aka kwaso daga giwayen da suka mutu. jami'an gwamnatin Zimbabwe sun yi kira ga kungiyar tarayyar Turai din da sauran kasashe da su goyi bayan sayar da haurukan giwan wanda hukumar kasa da kasa ta kula da halittun da ke fuskantar hadari ta CITSE ta haramta tun a shekara ta 1989.
Anjima kadan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. A jamhuriyar Niger kotun hukunta laifukan soja ta fara zamanta a birnin Yamai domin shari'ar wasu sojojin kasar da ake zargi da aikata ba daidai ba. Sai dai masu rajin kare haƙƙin dan adam sun fara jan hankula akan maganar daukan matakan mutunta yancin dan adam a yayin wannan zama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumini Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin kes 13 ne kotun ke saran dubawa a yayin wannan zama da za a shafa mako guda ana gudanarwa a masharantar da ke da ofishi a wannan karan a cibiyar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar Kwaratagi ta birnin Yamai. A yayin bikin bude wannan zama General Muhammadu Tarka da ke daya daga cikin mambobin wannan kotu ya yi karin haske akan abubuwan da za a maida hankali a kansu.
Un dossier concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. L'affaire colonel major Zangina et autres.
Yace yunkurin yi wa kasa barazana da ake zargin kanal Zangina da sauransu na daga cikin batutuwan da wannan zama zai duba sai batun da ya shafi zargin yin fyaɗe ga wata yarinya mai shekaru 14. Sannan akwai kes 5 da suka shafi zargin batar da kayan aikin soja da wasu kes 2 da suka shafi zargin sata da kes 2 na zargin arcewa daga aikin soja ba akan ka'ida ba. Sai wani kes na aikata laifi a bainar jama'a cikin yanayin maye da kuma kes guda da ya shafi zargin damfara. Jami'an kare haƙƙin ɗan adam sun yaba da wannan yunkuri to amma kuma sun yi jan hankula akan maganar kiyaye yancin mutanen da ake zargi daidai da abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix.
Kowace irin shari'a ce fatan mu shine a kare haƙƙin shi mutum wanda an ka gabatar suwa a cikin shari'a, a ba shi damar ya yi kariyar kanshi dangance da laihin da aka tuhuma shi daidai yanda doka ta ce, tunda kowane ɗan ƙasa daidai yake gaba ga shari'a. Kowane ɗan ƙasa idan aka hidda mishi haƙƙin shi ya yi kariyar kanshi, lauya ya yi kariyar shi, to ka gani lokacin shari'a ta yi aikinta. Kuma duk ɗan ƙasa zai tabbatar da yanda aka iya hukumtar da talaka, haka aka iya hukumtar da wani minista ko wani ɗan majalisar dokoki, haka aka iya hukumtar da wani soja wanda ya yi makasa laifi. Shi ne adalcin shari'a.
Da yake magana akan tsarin zaman kotun ta Tribunal Militaire, shugabanta mai shari'a Aliyu Dauda ya ba da tabbacin komai zai gudana akan ka'ida. Yace za ku gani a yayin wannan zama duk wanda ake tuhuma zai amsa tambayoyi da kansa, idan kuma yana da lauya zai iya kare shi. Haka kuma ya zama dole kotu ta yi tanadin lauya ga duk wanda ba shi da lauyan da zai kare shi. Kamar yadda aka saba a wannan jikon ma jama'a na da yancin halartar zaman shari'ar domin su shaidi yanayin da abubuwa za su wakana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, kasashen Finland da Sweden sun gabatar da takardunsu na buƙatar shiga kungiyar ƙawancen soji ta NATO bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi ta daɗa sa su buƙatar yin hakan. Sakatare janar ɗin NATO Jens Stoltenberg ne ya bayar da wannan sanarwa a yau ɗin Laraba a hedkwatar kungiyar da ke Brussels a ganga da jakadun ƙasashen biyu bayan karɓar wasiƙun da ƙasashen biyu suka rubuta na buƙatar shiga kungiyar a hukumance. Wannan rana ce mai kyau a daidai lokacin da yanayin tsaronmu ke cikin wani hali mai sarƙaƙiya, a cewar Stoltenberg ya ƙara da cewa dukkanin mambobi sun amince da muhimmancin faɗaɗa NATO. Mun yadda dole mu yi tafiya tare, kuma dukkaninmu mun yadda cewa wannan wata dama ce mai cike da tarihi wadda ya kamata mu yi amfani da ita. A halin da ake ciki kuma, jami'an gwamnatin Amurka na ƙoƙarin sanin zurfin naciya da kuma sauƙin canza ra'ayi na shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan game da yadda yake daɗa nuna adawa da yunƙurin ƙasashen Finland da Sweden na shiga ƙungiyar NATO, a yayin da manyan hadimansa ke nuna sassaucin ra'ayi kan batun. Yayin da ake samun bayanai masu karo da juna daga Turkiya game da buƙatar ta ƙasashen biyu, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da takwaran aikinsa na Turkiya a yau ɗin nan Laraba a birnin New York, a wani sabon yunƙuri na tantance matsayin Turkiyyar bayan yunƙurin da aka yi ta yi a baya suka daɗa rikita al'amura. Ganin cewa akwai buƙatar amfani da tsarin diflomasiyya mai sarƙaƙiya wajen tunkarar mambobin ƙungiyar waɗanda ka zama masu wuyar sha'ani, da alamar gwamnatin Biden ta zaɓi ƙin kula da furucin Erdogan na cewa ba zai amince da shigar ƙasashen biyu cikin ƙungiyar NATO ba, saboda zargin cewa suna goyon bayan ƙungiyoyin da Turkiya take ganin su a matsayin masu barazana ga tsaro.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wasu 'yan takarar mukamin gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun zargi jam'iyyar da kitsa wani shiri na yin murɗiya a shiga zaben fidda gwani da za a yi a jihar. 'Yan takarar sun bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da suka kira a birnin Yola, sai dai jam'iyyar ta APC ta musanta wannan zargi. Ga wakilinmu Salisu Garba Lado da ƙarin bayani.
Tirka-tirkar dai ta ɓarke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa, inda kuwa masu neman madafun iko na shiga takarar kujerar gwamna a jihar suka fara zargin cewar waɗansu masu neman takarar suna shirin yi wa jam'iyyar kafar ungulu da kuma yi musu ƙarfa-ƙarfa ko ko in ce kama karya. Mutane biyar ne dai suka sayi fom domin neman shiga takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kwatsamce gashi, uku kuwa daga ciki sun zo sun yi taron manema labarai da nufin cewar su gaya wa duniya halin da jam'iyyar tasu ta APC ke shirin shiga a jihar. Alhaji Umar Mustapha Madawaki yana ɗaya daga cikin 'yan takarkaru uku wadda suka yi taron manema labaran. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin yin wannan taro na manema labarai a jihar Adamawa.
Mun shirya shi ne saboda mu gaya ma 'yan jarida irin ku gaya wa duniya cewa abin da muka zartar a mitin da muka yi ya fara samun cikas, saboda wasu mutane waɗanda muke zaton tuma masu neman ƙuri'a ne sun fara canje-canje na sunaye waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegate. Mutane daga cikin gari, daga bayan gari suna gaya mana cewa an caccanza sunayensu, an ciccire sunayensu. Daga ba ma yarda har ta zama mun fara bincike muka tarar kuma akwai alamun gaskiya a ciki.
To sai dai ba nan gizon take saka ba. Shugaban jam'iyyar APC na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal yace waɗannan bayanai dai da waɗannan 'yan takarkaru suke yi akasari ma dai ba su nitsa bincike ba.
Sun yi amfani da jita-jita ne. Muna shirye-shirye za mu yi, ba mu yi confirm listin ma ba. Kai da wani ɗan takarar yanzu da dama ya zo ya karɓa har ya zo ya canja list. List ɗin guda ɗaya ne. Sai an kai National Secretariat. National Secretariat mu muna za mu riƙe da ɗaya. National Secretariat za su yi su yi confirm abin da muka yi daidai, abin da malaman zaɓen na sun zo su yi daidai, nan ne za a saki a aika mana cewa ga list na delegate naku na Adamawa State. Ta ina ma za a canja.
Amma da harshen da mu, to ko menene ma masana suke gani akan wannan batu, duba da cewar wannan karton ƙasa da nuna wa juna ya tsaya ya fara ne yayin da ake nufar zaben furda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawa wadda majalisar gudanarwa na jam'iyyar ta sa ranar 20 ga wannan wata mai karatowa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da kenan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullun shi kuwa cewa yayi
wannan bare haifar mata da mai ido ba zai kawo mata cikas a jihar election da yake gaba in sun bar wa'ansu sun aikata wannan abun da mutane suke korafin nan to wallahi su sani cewa a general election za su samu matsala sosai
ɗan takarkarun da suka yi taron manema labarai a jihar sun hada da Alhaji Umar Mustafa Madawaki da kuma Honorable Abdulrazak Namdas sai kuma Honorable Wafarni Taiman sune dai suka yi wannan taro domin kira da kuma nuni kan cewar uwar jam'iyya ta san halin da suke shirin shiga a jihar Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Lado yanzu kuma ga shirin mu na gaba arewa a yau
domin fare wadda har biki da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin arewa da yanda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yanda yake gabanin tabarbarewar lamura a zamanin jihar arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima saka rini har ma da bankin yankin da suna Bank of the North mai cibiya a Kano Dabo kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci arewa yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a Tudu ya kammala wacce Kanawa ke malakabi da tashar Tsandauri Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnatin jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar dake yankin Kumbotso a Kano
to abinda dai zamu fara cewa na farko dai alhamdulillah da Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari sama da shekara 20 ana son ayi wannan al'amari Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakin sa kaman yanda managing director ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka dade ba yi su ba amma masu amfani inda ya amfani da basirar sa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su wanda ba domin ya tsaya akai ba damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema akan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfanin sa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani idan an tuna mai girma gwamna yayin magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a Najeriya ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar Kano to wannan tashar da aka yi yanzu akwai lokacin da za a zo za ta zama kaman yanda aka yi wancan cewa babu wata tasha da za a gani amma Najeriya sai wannan tashar musamman a arewacin Najeriya da kuma wato Afirka ta yamma saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin wannan lokaci da Allah ya tabbatar da wannan al'amari kuma muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi abubuwan da ya dasa suna da yawa kuma muna fatan yanda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki nagode
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe
Sunana Honorable Ahmad Rabiu, Director, mai gudanarwa wato Managing Director na wannan kamfani na tashar Tsandauri da ake kira da La Island Dryport.
Faɗa mana to wace rana ce koyaushe ne ake sa ran zuwa kaddamar da tashar ta fara aiki?
In Allah ya yarda an kusa ba da diwa sati tuka ne ba watanni ba insha Allah.
an kaddamar da takarduna an ji ta hukuntowa ma a Katsina an kusa gamawa wajen sai ya zama shekaru shiru kuma dunnan ma Alhaji Ahmad kana nan da kai ake dutarurruka nan har yau kuma muke bayanin bamu da takamaimiyar rana sai dai shirye-shirye
kwanaki satuttuka ashe an gama shiri kenan da na ce ba lokaci shi da zaka ce ba san yadda ka fuskanta ba mun riga mun yi nisa yanzu kusan duk abin da ya kamata mun gama abin da ya rage yanzu ɗan kananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah kamar yadda na faɗa yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki a waje sai ƴaƴan ƙwara sai ƴan China saboda mutanen mu wahan dawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa sai zobo dinsa idan mu kuma ta bangaren ci bai ciniki an samu masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba akwai wanda su za su aje injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama na tsarin su in mutum ya zo kawai wannan matasan zai ce mutum 10 ko 20 ga zoko na 10 30 za ku gyara mun shi a sa a container zan biya ku kaza shikenan ba sai ya kafa kamfani babba ba kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kadan bane saboda haka al'amari ne mai tarinya za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma fadadawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hektar 200 ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda kashe yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauka sai godiya ga Allah
wannan ya nuna duk ƴan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewa ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi order su zo su dauka
daga nan namu in aka yi musu suka order ko daga nan ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port Harcourt ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su saboda haka al'amura za su sauka kwarai da gaske a rage mutane wahalhalun tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalin su barin masana'antar su gurin aikin su duk wanda suna gida za su yi abin su kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsira sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai dauki kansa cikin sauki al'amura za su sauka ga suwa kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan ₦1.3 million daga Lagos zuwa Kano in Allah ya yarda sai ya koma ƙasa ₦300,000 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu saboda haka abinda muka tana da ba ƙaran ƙari bane
mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran ƙara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim muna gode wa ubangiji da ya bamu ikon tabbatar da wannan kudiri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala kamar yadda kuka sani shi ubangiji shi yake zartar da ikon sa a dukkan abin da aka shirya na dan adam mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka yi bayani Kano cibiya ce kasuwanci shekaru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki Muhammadu Rumfa aka kafa kasuwar kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake dabbaka abinda aka san Kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin Najeriya ko Najeriya ba a West Africa kamar yadda aka faɗa da Trans-Saharan Route saboda haka za mu gode wa Allah za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar Allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin Kano da arewa da Najeriya baki daya
to dai mai martaba duk ƴan kasuwar arewacin Najeriya su rugo Kano su ci gajiyar ita wannan tashar
alhamdulillahi kamar yadda aka sani dama Kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin Najeriya ba da Najeriya da waɗanda ma ba 'yan Najeriya ba saboda haka wannan wani abin farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowanne mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arziki mai bunƙasa matasanmu da ragowar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode wa ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullun yadda ake faɗa Ubangiji baya maida addu'ar al'umma baya. Muna kira ga dukkan al'umma su gaba da addu'a, su taimakawa jami'an tsaro, gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki. Domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana, hatta ibadar nan ba za ta yi ba in ba zaman lafiya. Don haka bayan kira ga gwamnati da ƙara ɗaukar matakan tsaro, muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a, kuma gyara halayensu, mu gyara halayenmu baki ɗaya domin Ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu.
Mun gode mai martaba, sai wani lokaci mun samu damar zantawa. Ba sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IBB da Faruku Mahe Sakkwato. Suka ce muna jajantawa al'ummar Kano bisa ga iftila'in fashewar tukunyar gas wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane tara. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama, waɗanda kuma suka ji rauni Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muna yi wa ƙasarmu Najeriya fatan samun sauki a ɓangaren da ya shafi matsalar tsaro. Sakon Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, ya ce ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu, ganin yadda a kullum al'amura sai ƙara dagulewa ke yi. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu dawwammamen zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce ci gaba da satar mutane da masu garkuwa da mutane ke yi musamman akan titunan Abuja zuwa Kaduna. Hakan abin jimami ne da damuwa matuƙa. Da fatan hukumomin tsaro da gwamnati za su ƙara himmatuwa wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri. Ya ce muna taya masu fama da cutar hawan jini murnar zagayowar ranar su da aka gudanar. Da fatan jama'a za su dage da zuwa gwaji, ganin cewa da dama na ɗauke da cutar ne ba tare da sun sani ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaitan, ma'aikatar tsaron Rasha yau ɗin Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon, a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine ba su tabbatar da wannan adadi ba. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Anna Maliyar shekaran jiya Litinin ta ce mayakan Ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen ginin kamfanin karafa na Azovstal suka kai kansu wurin sojojin Rasha. Koriya ta Arewa na shirin bullo da shirinta na tunkarar barkewar COVID-19, inda mutane a kalla miliyan 1.7 suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar barkewar da cutar ta sake yi tun daga ƙarshen watan Afrilu. Hukumomi a Pyongyang sun yi ta nuna alamar cewa suna ganin COVID-19 ɗin da ake kamuwa da ita a zahiri dai zazzabi ne, ba abinda ake tsammanin shi ne ba. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin ƙasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schröder daga mukaminsa na yanzu saboda ya ci gaba da ɗasawar da ya daɗe yana yi da Rasha, tare kuma da kare ɗasawar duk da yakin da ake yi a Ukraine. Jam'iyyar Socialist Democrat ta tabbatar da wannan al'amari da ake ciki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kaimu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu huta lafiya.